This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau 20 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin har-haren Isra'ila sun yi ajalin Falasɗinawa a ƙalla 17 a jirin Gaza. Rasha da Ukraine sun kai har-haren jirage marasa matuƙa a kan juna a yau dinnan Laraba. Sannan hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wasu mayaƙa sun kashe sojoji a ƙalla 12 a wani harin da suka kai kan sojojin da aka girke.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a yi cewa ana samun baraka tsakanin Prime Minister gwamnatin rikon ƙwarya na ƙasar Mali, Dr. Shogul Maiga, da shugaban sojin ƙasar General Assimi Goita da muƙarrabansa. A Najeriya kuma kamfanin Dangote mai tatar man fetur ya fara zawar cin manyan bankuna a duniya domin samun rance na biliyoyin dala domin sayo mai daga kasashen waje.
Ire-iren waɗannan kamfani suna buƙatar injinan su, in aka fara amfani da su ba injina bane da yau za su fara aiki, gobe a rufe jibi sai an samo mai a rufe, a'a.
Bayan haka kuma muna ɗauke da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa ne a kan tarbiyyar yara. Bayan haka za mu kawo muku, in lokaci ya samu, mu kawo muku saƙonni da ku aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran yau Laraba, jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin har-haren Isra'ila sun yi ajalin Falasɗinawa a ƙalla 17 a jirin Gaza. A ɗaya daga cikin har-haren, wani makamin da aka cillo ta sama ya rutsa da wani gini da ke unguwar Jabaliya a arewacin Gaza, ya kashe mutane a ƙalla 12. Rundunar sojin Isra'ila a yau Larabar ta ce an kashe wani sojanta, aka kuma raunta wani a wata fafatawar da aka yi da Hamas a arewacin Gaza. A kudancin Lebanon, inda sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafe wata da watanni suna mummunan fada, a yau Larabar rundunar sojin Lebanon ta ce sojojin Isra'ila sun hallaka ɗaya daga cikin sojojinta. Rasha da Ukraine sun kai har-haren jirage marasa matuƙa a kan juna a yau ɗinnan Laraba, a yayin da kuma jami'an gwamnatin Amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan Amurka za ta samar da masojojin Ukraine nakiyoyin tarwatsa abokan gaba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa na Ukraine wajen 50 a sararin saman yankunan Novgorod, Kursk, Oryol, Belgorod, Tula, Tomsk, Bryansk, Moscow da kuma Smolensk. Ita kuma rundunar sojin saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙa wajen 122 waɗanda ta kakkaɓo 56 daga ciki a sararin saman yankunan ƙasarta. A yau Laraba, hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce wasu mayaƙa sun ƙaddamar da hare-haren bindigogi da ƙunar baƙin wake kan wuraren da aka girke sojoji, suka kashe sojoji 12 banda wasu da dama da suka ji raunuka. Wannan mummunan farmakin ya faru ne a gundumar Bannu mai fama da mayaƙa a lardin Kaiba Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan. Bayanin na cewa jami'an tsaron sun kashe 6 daga cikin maharan a fafatawar da ta biyo baya, sannan suka daƙile yunƙurinsu na kutsawa cikin wurin da aka girke sojojin, wanda hakan ya sa wani ɗan ƙunar baƙin wake ya gwabji ginin da motarsa mai shaƙe da bama bamai.
To an jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan a wani abin da ke nuna alamun samun baraka tsakanin hukumomin Mali. Prime Minister gwamnatin rukun kwaliyan kasar Dr. Shagul Maiga ya ceceki Janar Asimi Goita da mukarrabansa. Yana mai cewa ba sa shawara wurin daukan muhimman matakan gudanar da lamuran mulki wanda ya buga misali da babban zaben kasar da ya kamata a gudanar a shekarar 2024 ba tare da tuntubar mambobin gwamnati ba. Abin da ya ja hankula masu sharhi akan harkokin siyasa a jamhuriyar Niger. Wakilinmu a birnin ya mai sulhu mun barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yayin gangamin kungiyoyi da jam'iyyu mambobin kawancan MSENC RFP da ya jagoranta a ƙarshen mako a Bamako ne Prime Minister Mali Dr. Shagul Maiga ya fallasa yanayin rashin shawarar da ake fama da shi a tafiyar gwamnatin rukun kuriyar da Mali.
Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois.
Yace idan kuna tune da radin kanmu a ranar 26 ga watan Maris na 2022 muka kayyade cewa rukun kwariya zai kammala bayan watanni 24, wanda kuma a ranar 6 ga watan Yuli aka rattaba hannu kan dokar da ke jaddada wannan mataki. Abin nufi wa'adin gwamnatin ya kamata ya zo karshe a ranar 26 ga watan Maris na 2024, amma kuma wasu suka daga ranar ba tare da yin muhawara akan batun a gwamnatance ba. Kun taɓa tsammanin haka na iya faruwa? Ni ma ta kafafen labarai na ji labarin ɗage wannan rana.
Le premier ministre d'un gouvernement ne peut pas apprendre par les médias que les élections sont reportées sans débat au sein du gouvernement.
Tuni kalaman Dr. Shagul Maiga suka haddasa muhawara a tsakanin 'yan Mali waɗanda ke ganin ya yi daidai da waɗanda ke ganin bai kyauta ba. Haka wannan batu ke ɗaukar hankulan masu sharhi kan lamuran yau da kullum. Dan jarida da ke cibiyar nazari da bincike ta asir Dr. Abba Sadiq na cewa
dama a Mali akwai wata rikicin siyasa tsakanin su gwamnatin rikon kwariya da wasu yan adawa da yake yau da wata uku da suka wuce an kama wa'ansu manya-manya 'yan siyasa har yanzu kuma suna gidan yari ba a musu shari'a ba. Wannan ya kawo ma ungiyoyin siyasa da yawa ba su cikin shiri-shiri da ake saboda zaben da za a yi nan gaba. Kenan in ka ɗauki wannan yanda ake ciki ka ƙara wannan kuma kenan lalle ka kana iya cewa akwai wani abun da rura.
To amma masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa Mustapha Abdullahi na hasashe kan cewa sabon matsayin na Prime Minister Mali ba zai rasa nasaba da dubaru irin na gogaggun 'yan siyasar da suka gajiya suka ga yau ba.
Dama harkar iko in zagama da soji da farar hula mai yawanci yana da cece-kuce musamman in kaga dan farar hula wanda yake prime minister daga cikin 'yan siyasa ya tuto kamin su suna da tasu maikar suna al'ada ta iko shi kuma can ɗan siyasa shi duka abin da yake gani dama yaushe za a sake jefa ƙuri'a domin party din shi ko shi ya zo ya ci iko.
Tun a ranar da Dr. Shagul Maiga ya yi wannan furici 'yan Mali da dama ke jiran ganin an tsige shi daga mukaminsa. To amma masana na ganin ba a banza ba ake jinkirta yin hakan musamman idan aka yi la'akari da rawar da Prime Minister ya taka wajen shimfiɗa manufofin gwamnatin ta rikon kwarya.
Abin ya zama kamar dai ka ɗangaren bakin tulu ne. To nike tsammani haka yanzu sojoji suke ciki tare da shi Shagul. In suka fidda shi yana wa kuma gobin abin ya zama wani abin da rura saboda sai sun samu wanda zai ci gaurin shi kuma sai sun samu wanda zai iya kokowa inda ya kamata. In suka rike shi ya zama musu zaman adawa tsakaninsa.
Rahotanni daga kasar ta Mali na cewa an ɗage taron majalisar ministoci da ya kamata a gudanar a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman Mummuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Ibrahim da shirin mu na gaba.
To baba, an fara samun kwanciyar hankali a arewa maso gabashin Najeriya bayan an shafe shekara gwammai ana fama da 'yan tawaye. Dalilan kuwa sun hada da haɗin gwiwar da aka yi tsakanin rundunar sojin Najeriya da gwamnatin jihar Borno da zamar dakile ta'addanci da sace fararen hula. Kamar dai yadda wakilin muryar Amurka Gibson Emeka ya aiko daga Abuja, wani wato mataimakin kwamandan ayyukan soji na operation haɗin kai Kenneth Chigbu ya yaba da haɗin gwiwar da aka yi da gwamnatin ta jihar Borno.
The joint task force remain committed.
Kenneth ya ce rundunar haɗin gwiwa ta aiki da cikawar ta dukufa wajen cimma burin kafata wanda shine taimakawa wajen maido da harkokin yau da kullun a arewa maso gabas kamar yadda suke a baya saboda a samu ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Misalin ɗaya daga cikin irin nasarorin da aka samu shine kubutar da Alice Lokshah, wata ma'aikaciyar UNICEF wadda kungiyar ISIS shiyar Afirka ta yamma ta sace ta bayan wani hari da ta kai kan sansanin kungiyar agajin a Borno a shekara ta 2018, inda har Alice take cewa
thank God for the military coming to their place is just like they are just like
Alice tace muna masu godiya ga Allah saboda sojoji samun isowa wajen su tamkar sun kasance tamkar ba ma san abin da zan ce ba. To amma dai muna masu matukar godiya gare su, muna addu'ar Allah ya ci gaba da karfafa su ya kuma ba su nasara kan yan ta'adda.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu ko bari mu leka tarayyar Najeriya, inda yanzu haka katafarin kamfanin matatan fetur din nan na Dangote ya fara zawarcin manyan bankuna na duniya domin samun bashi na biliyoyin dala na siyo danyen mai daga kasashen waje domin tafiyar da kamfanin. Wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Tuni dai kamfanin matatan man fetur ta Dangote ta fara sayo man fetur da kasashen Amurka da Brazil, inda kuma ta fara tuntubar wasu kasashe na Afirka irin su Libya da Angola domin sayan danyen man fetur, kamar da ɗaya daga cikin manyan daraktocin kamfanin Devakumar Edwin ya sanar. Kamfanin matatan man fetur ta Aliko Dangote ta bayyana cewa dole ne ta sayo danyen man fetur da kasashen ƙetare domin samun sukunin. Ta ce man fetur ganga 650 a duk rana, wannan yana nufin kamfanin na neman danyen man fetur 300 a duk rana da zai kama dala biliyan 2 a duk kwanaki 90 ko kuma watanni 3. Dr. Dauda Muhammad Kwandagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya.
Su wayannan kudi da kamfani na matatan mai na Dangote yake nema a wanda suke a kudin musaya watan a dala biliyoyi ne masu yawa saboda ya samu gudanar da wannan matatan mai din nashi. Idan ka lura shi wannan kamfani na matatan mai din babba ne, kuma wanda yake bukatan ire-iren wayannan kamfani suna bukatan injinan su, in aka fara amfani da su ba injina bane da yau za su fara aiki gobe a rufe GBC an samu mai a rufe, a'a suna da bukatan a ci gaba da aiki da su na tsawon lokaci. To an kiyasta cewa yana bukatan kusan 650 na danyen mai. To wannan kuma an kalura Najeriya ba za ta iya samun mashi da wannan danyen man ba, saboda haka dole kaga sai ya hada da wani wuri ya je ya samu domin ya cimma muradi ko kuma bukatun da kamfanin shi yake yi na dun ya ci gaba da sarrafa wannan mai din sannan sai ya siyar.
Wani taro da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta tare da shugabannin kamfanin matatan man fetur na Najeriya ciki har da Mele Kyari da kuma Alhaji Aliko Dangote da sauran masu ruwa da tsaki a harkokin man fetur a Najeriya. An yanke shawarar matatan man fetur ta ƙasa za ta ci gaba da samar wa kamfanin Aliko Dangote danyen man fetur da kuma saida mishi a takardar kuɗin naira. To sai dai kuma masana sun bayyana cewa man fetur ɗin da Najeriya ke samarwa ba zai ishi wannan katafarin matatan man fetur ɗin ba, duk dai da ikirarin da matatan man fetur ɗin Najeriya wato NNPC ta yi cewa ta daina shigo da danyen man fetur zuwa cikin gida Najeriya. Bayanai sun nuna cewa lamarin ba haka yake ba, kamar da kakakin matatan man fetur na Najeriya Olufemi Soneye ya sanar a wata sanarwa. Ko me yasa NNPC za su ci gaba da siyo man fetur da kasashen ƙetare duk da haka ta fara kamfanin na Dangote a Najeriya gare Dr. Dauda Muhammad Kwantogora.
Kuma maganan da kai na shigo da danyen mai, to kaga idan akwai gibi waya shigo da mai fetur da ake a kasa, har yanzu an ce saboda gibin da ya kasa cika yake sa ake shigo da man fetur. To abin tambaya da masana suke magana shine wai shin ya kamata a tantance meye bukatun yau da kullun na man fetur na kasan nan? Misali Najeriya lita nawa take bukata a kullun?
Yanzu dai a yanda ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kamfanin Dangote da kuma NNPC da sauran dillalan man fetur na kasar, fatan yan Najeriya shine ganin wadataccen man fetur da kuma rage farashin sa a cikin gida, abinda kuma masana tattalin arziki suka ce zai yi wuya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da shirin mu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, shirin da ke tattaunawa don samar da mafita kan al'amuran da suka addabi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau ma shirin zamantakewa na akaran ƙasar Ghana ne, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ridwanullah Mukhtar Abbas ya ci gaba da tattaunawa da mutawakil Muhammadu Karki da Hafsa Kadiri English kan batun tarbiyyar yara. Ga jagoran tattaunawar da jama'arsa.
Yadda ka nuna kai ka samu dama har kana kula da yara. Daga cikin maganar Hajiya ta tabo inda ubanni da dama yadda yaran suke kai kawo ma ba su sani ba. Shin ba za mu ba waɗannan ubannin uzuri cewar su ne sun fita nema ba ba wani sa'in kan a dawo gida lalle dare ya to
wannan ina ciki kana ciki Hajiya na ciki.
Na'am.
Allah saka muku da alheri.
Yawa.
Yanzu haka ba raibon kai ba. Ka ji ungon karki. Kace waye samari ko waye wannan namiji da ke kula da dan kowa?
Na'am.
To in ban zo na ɗaya ba na zo na biyu. Wallahi ba fariya ba.
Na'am.
Saboda me kada mu bari in uwa ba ta yi wa uba be ba kai dan uwa fito fili ko da ran shi ne ba ci.
To wannan aqidar ne ai yanzu. Ana guje masa
saboda bacin rai. Saboda bacin rai.
Wani sa'in.
Ka taba dan wani
ka ja hankali.
Kani ma ba dan wani ba. Kaninka
ma ko.
Zo ce kai ka haife min shi ko matarsa, to zo ce ka ga abin da kaninka yi. Problem din ke.
Ina son shigo game da batun maganar da kai ka ce wasu maza suna yin su fita saboda su.
Eh, ya ba su wannan.
Dawowa gari, ba su dawowa gida da wuri. Amma yanzu idan za ka duba kusan a ce matan masu karbi aikin maza.
Ware ku.
Da aka ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ina ji kusan yanzu yana son ya juya. Domin yau idan ka tashi da asuba ka ce za ka daga fadaman nan za ka je Accra. Motan da za ka shiga ina ji wani boss ma sai dai watakila da driver da meet. Duka mata ke tashi. Su je su nemo ciyarwa, suturtarwa, biyan su kufisin wasu yaran mata ke yi. Wasu zaman sai dai zaman majalisar ba gawa. Jana'izan gawa. A je a sha a taya, matan ita da ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa ta yi wane ne. Akwai namijin da na ji ya ce wai shi mace ke duban shi. Yana buga kirji, yana fariya da wannan. To idan irin wannan ne ya zai ya kula da yara. Yanzu haka PTA. In za ka je PTA meeting. Out of 100%, ina ji 90% mata ke zuwa PTA.
Matan sun fi sha'awar su tafiya da yawa.
Ba sun fi su ke
zuwa. Da yawa sun fi sha'awar su a ce musu su tafiya.
Shi na ce su zuwa ba shi
tafiya. Ina jin wurin shekara 10 kenan baya. Muna zuwa PTA lokacin yara na zuwa primary school. Wallahi muna zuwa PTA da mata. Karshe da aka ban shi ma shefin mace na ba saboda tana kokarin zo.
Lawa kuma
na ce ta ce mana. Domin gaskiya magana ta fi gaskiya ne. Wallahi in ka je over 95% mata ne aka ce a zo PTA. Akwai school da na je muka je PTA sun fi mu yawa na ce ma an ce yana na ba mace. Ba zan manta ba. Wallahi.
To yanzu duk waɗannan abubuwan da muke shirya ƙarshe a lokacin da ƴaƴanmu za su zama matasa. Matasa kuwa su ne ƙashin bayan tattalin arziki. A lokacin in ba mu iya mun ba ƴaƴan nan namu irin tarbiyyar da ya kamata, mun ba su ilimi da ake bukata in mutum ya kai ya iya yi addinin shi da shi, ya iya yi rayuwar duniya da shi, in ba mu ba su sai ka ga yaran nan sun tagayyara sun zama wa al'unguwa matsala. Su ne yau wannan fitinan gobe wannan fitinan. Yaya za mu yi? Yaya za mu yi mu bayar da wannan tarbiyyar? Ta wace hanya? Wani salon rayuwa za mu iya amfana da shi mu ba yaranmu? Domin ƙarshen 'yan siyasar nan su suke ɗeba su yi amfani da su. Su 'ya'yan siyasar. ‘Ya’yan nasu sun kai su turai su ba neman ilimi. Bayan sun wuce ‘ya’yansu za su komo su yi mana su yi jagoran ‘ya’yanmu.
Ni dai na hau shawarar kamar da Hajiya ta faɗa ɗansu. Yanzu kowane babba ɗaki na. Ba gida na ba ba kawo gida ba ba ɗaki na fesi. In ka kai ya shigo gida to ya zama dole balle ya fita ruwa. To ya zan magance wannan shi ne a ringa kafa kunan gari yau unguwa nan na liman. An tashi ana kira kamar yanzu yanzu ka tashi za ka je neman matasa ne ko zo mu taimaka ya za a yi mu ga mu ciwo bakin zaren ko to a wane gari fina bata bayan nan naga ana
mu soma shi cikin gida to
eh to irin sarki na
mu soma dai kamar da muke mu soma cikin gida kamar fito cikin gida
wani naga fa gidan da ba kullewa da wuri me ya kawo haka to kai na sa hannunka in an bu ƙarshe abi kai kulle gidan nan a na ga ruwan gidan nan fa ana using shrub mita na abin nan kai kuma na sa hannunka ina ganin an yi haka a gano mai bata ruwa ko ba za a gano mai bata ruwa gidan
wannan yin sa yayi wuya sai kun hada kan
shi ne hadin kai
anguwa
amma an shirya shugaban
gida sai bukatar hadin kai a samu fahimtar yadda za a tunkari wannan
ai magana da na ga na ce shi ne babban gida wan kaga an kashe maciji ba yanka kai ba
ne
da sauran rina aka ba to irin wannan kenan shi sa babban gida shike tasowa da Victor Power din sa yace wane
shi ne uban gida shi ne na gida
kaga shi wala shi ne yana fitowa tun ɗakin
na'am
idan ba shawara sakanin ma'aurata yana kawo matsala domin shawara sakanin ma'aurata sulhu da abubuwa suna zama suna shawara inda za su iya ma gyara lamarin ɗakin su kenan
ba su raice
yaro in yana da wani matsala su sanya za mu magance shi kuma kada muna shagwaba wani yaran muna barin wani nuna wani fifiko kan wani kaskanta wani kan wani kumani wannan ma yana kawo matsala sannan ma a zo cikin gida
kai dai har yau da yau na wurin yaya hurɗa tsakanin matar da miji kin kawo abin da tsakanin yanzu muna son a tabo waje wannan fadin domin wani sa'in shi nan miji sai ya zamanto mace zarafi ne ko gaban ƴaƴan shi sai ya wulakanta matarsa ya gaya mata duk abin da ya ga dama bai kula yaran nan shi yasa nake so mu tako daga wurin
ai shi ne nake gani kaman ya kamata koya wani abu na tsakanin ku dinga sakewa akwai waɗanda ba suna fada ƴaƴansu ba su san ba su sani
ba ba
su sani cewa akwai matsala cikin tsakanin uwa da uba kuma uba ka zama mai tausayi domin kai ne fa shugaban gidan waɗannan duka na karkashinka sannan mata kuma ta zama mai saukar da kanta to a nan gurin za a samu zama ya yi kyau amma muddin aka samu kowa na daga kafada in ya faɗi aini ma ban yadda. To inda da samu matsala kenan. Kuma muddin kaga kamar nace shawara ba fira tsakanin mata da miji. Akwai matsala. Don wani nanan idan ya shigo cikin gida ko daki, kowa na kokarin ya kama kansa. To kaga wannan zama bai dace ba. Ko da ma kuna dan wata rana ku yi taraha ma gaban ƴaƴanku. Wani kirkiro wani abin ban sha'awa tsakanin ƴaƴanku. Mata da miji. Yana bari yaran nan na jin daɗi. Yana kawo gida a yi zaman lafiya. Kun akwai matsala ma yaran na iya sani su ce mamu me yasa kika yi haka? Kin ga baki gyara ba, kima dadi laifi. Dadi, kai dai hankuri. Ko dadi, ai yana kai yara ma na iya ba iyaye su. Amma muddin suka ga kamar kullun ku dai kamar kare ne da kyanwa ko kyanwa da bera ne. Ba su shiri.
Ba fira.
Gidan ba za ji daɗin zaman gidan ba. Balle yaran ba su ma kansu ya haɗu. She ka ga yara she su biki sai. Wanda suka ga kullun shine mai haha ba su kusanta ne. Ana samun yara da suke kin iyayensu mata. Saboda watakila suna gani suna muzina ma ubannensu. Ana samun yara da suke kin uba. Saboda sun ga bai kyautata wa uwansu. Amma muddin idan akwai haƙuri da wa sence understanding fahimta tsakanin ma'aurata. Yana kawo komi ya zaman lafiya sulhu. Yana kawo komi ya je daidai. Amma muddin idan ba wannan cikin gida. Gida ba faraha, ba wasa, ba komi akwai wanda wanda ka ga wani uba da ya zo. Ya create wani abin ban dariya tsakanin matan shi. Yaran na zaune o. Ya create su ma su yi dariya. Kana zama da yaranka da matanka ma wani sa'in ku zauna ku ci abinci tare. Muna ganin Turawan nan suna zuwa picnic da iyalansu. Wata rana doki iyalinka. Ka saka su mota in kana da shi ko in baka da mota. Haye mota ka fita da su. Ku je ku samu ku ci. Kawai ku dawo gida. Yana hada zumunci tsakanin iyali baki ɗaya. Amma akwai wani yana gani ma tafiya da matan shi ma haramun ne.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin Alhaji Ridwanul La Mukhtar Abbas daga Akran ƙasar Ghana da tawagarsa da dukkan waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da.
Tuma dalla a gaida Zainab Babaji da bakin nata. To jama'a saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku sakonni da ku aika mana ba don haka ga Ibrahim da takaitattun labaran duniya.
To a takaicen yau Laraba jami'an asibiti a Gaza sun ce jerin hare-haren Isra'ila sun yi ajalin Falisdinawa a kalla 17 a zirin Gaza. A ɗaya daga cikin hare-haren wani makamin da aka cillo ta sama ya rutsa da wani gini da ke unguwar Jabaliya a arewacin Gaza. Ya kashe mutane a kalla 12 rundunar sojin Isra'ila a yau Larabar ta ce an kashe wani sojanta aka kuma raunta wani a wata fafatawar da aka yi da Hamas a arewacin Gaza. Rasha da Ukraine sun kai hare-haren jirage marasa matuƙa kan juna a yau dinnan Laraba a yayin da kuma jami'an gwamnatin Amurka ke tabbatar da labarin cewa kwanan nan Amurka za ta samar ma sojojin Ukraine na kiyoyin tarwatsa abokan gaba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa na Ukraine wajen 50 a sararin saman yankunan Novgorod, Kursk, Oryol, Belgorod, Tula, Tverskaya, Bryansk, Moscow da kuma Smolensk. Ita ma rundunar sojin saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jirage marasa matuƙa wajen 120 waɗanda ta kakkaɓo su a yankunan ƙasarta. Yau Laraba hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan sun ce a wasu mayaƙa sun ƙaddamar da hare-haren bindigogi da ƙunar baƙin wake kan wuraren da aka girke sojoji suka kashe 12 banda wasu da dama da suka ji raunuka.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu ta wannan la'asariya wato Sa'id Hamdun Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu